Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Mayakan kungiyar Al-Shabaab sun kaddamar da farmaki akan dakarun Somalia a yankin Lower Shabelle. Lamarin da ya janyo hasarar rayuka daga bangarorin biyu a cewar jami'an tsaron yankin. Hare-haren da aka kai da asabar jiya asabar da misalin karfe 4 na safe a gogon GMT sun auna sansanonin da ke garuruwan Barire da Audegle a kudancin Somalia. Yan kungiyar Al-Shabaab sun dauki alhakin kai hare-haren. Sojojin Somalia ne ke tsare sansanonin don kare gadoji da yawa a yankin Rafin Shabelle, wanda hukumomi suka ce suna taimakawa wajen hana motocin da ke dauko ababen fashewa shiga Mogadishu. An fara kai hare-haren ne da kunan bakin wake na mota a sansanonin biyu, daga nan kuma sai farmaki akan sojoji a cewar jami'an yankin. Tayu harin na jiya Asabar wani kokari ne na kawo cikas wajen karfafa matakan tsaro ga dakarun gwamnati a cewar jami'an Somalia. Mummunan harin da aka kai a ginin majalisar dokokin Amurka ranar Juma'a ka iya kawo jinkiri wajen sake bude kewayen majalisar a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan Janairu, aka kewaye ginin majalisar da shingayen tsaro. Masu goyon bayan Trump sun yi kokarin hana zartar da sakamakon zaben wakilan zabe da Biden ya lashe a zaben na watan Nuwamba da aka yi a shekarar da ta gabata. A kwanan nan aka cire shingen da aka sanya daga waje-waje a kewayen majalisar, yayin da har yanzu shingen ciki-ciki na nan. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran AP ya wallafa a jiya Asabar ya ambaci 'yan majalisa na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da ko a sake bude wurin ko a bari sai nan gaba. A jiya Asabar tsohon yariman kasar Jordan mai jiran gado Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani bidiyo da aka nada cewa an yi mashi daurin talala kuma an gaya mashi kada ya saki yayi magana da wani. Hamza ya fitar da bidiyon ne bayan da sojojin kasar suka faɗa mashi ya daina daukar matakan da ake amfani da su wajen kawo cikas ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar. Babban hafsan sojojin kasar Yusuf Hunaiti bai bayyana takamaimai matakan ba kuma ya musanta rahotannin cewa an kama Hamza. A bidiyon wanda lauyansa ya ba BBC, Hamza ya faɗi cewa baya da hannu a duk wani zagon kasa a wata kasa, ya kuma yi tur da tsarin mulkin kasar. Ya kuma ƙara da cewa abin bakin ciki da kuma takaici ne. An sanya wa miliyoyin mutane a fadin duniya sabbin matakan kulle a lokacin bikin Easter bana saboda cutar coronavirus da ke yaduwa duk da cewa ana ci gaba da bada rigakafin cutar. Kasar Italiya ta sanya tsauraran matakan kulle na kwana uku a fadin kasar a jiya Asabar, inda ta hana babban taron jama'a a dandalin St. Peter Square shekara ta biyu kenan a jiri. Yau Lahadi sabbin matakan kulle suka fara aiki a Faransa, inda sabon nau'in coronavirus da ake saurin kamawa ya sa bangarorin da ake bada kula ta musamman a asibitoci cika makil. Haka kuma a kwanan nan aka sanya matakan takaita harkoki a Belgium da wasu kasashen Turai. A tsallaken tekun Atlantic kuma a lardin Ontario na Canada an sake sanya matakan kulle karo na uku tsawon kwanaki 28 a jiya Asabar, yayin da munanan nau'ikan cutar coronavirus ke bazuwa kuma ana ƙara samun mutane da yawa da ake kwantarwa a asibiti. Haka kuma an sanya sabbin matakai a lardunan British Columbia da Quebec. An bankawa motoci wuta kuma wasu mutane da suka rufe fuskokinsu sun jefi wata babbar motar 'yan sanda da ababen fashewar da aka hada da fetur a jiya Asabar. Yini na biyu a jere da aka samu rudani a sassan da ke goyon bayan Birtaniya a Northern Ireland a daidai lokacin da ake fuskantar zaman dardar a yankin bayan ballewar Birtaniya daga tarayyar Turai wato EU. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure na VOA. Yau ma muna tare da ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi da commissioner ƴan sanda na binnin tarayya Abuja Bala Chiroma da professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes a dan Abuja. Bari in mika ku ga jagorar shirin Grace Alheri Abdu.
To har yanzu akwai tambaya guda ɗaya da ina kyautata zaton ba a samu amsar ta sosai ba batun hana zanga-zanga kamar da ya bayyana duk duniya a kowa dokar ƙasar Najeriya ta ba da ƴancin ga ɗan ƙasa ya zanga-zangar lumana. Menene ya sa musamman barin ambaci babban birnin tarayya Abuja an gayyace mu je mu dauki rahoton wata zanga-zanga da muka je sai muka gaba masu zanga-zangar sai manya-manyan tankunan rundunar tsaro sun mamaye wurin a daidai wannan wurin da ya kamata a yi zanga-zangar nan waɗanda ba sa nan kafin wannan lokacin sai muka samu labarin cewa an ba da umarnin cewa an hana zanga-zanga a babban birnin tarayya Abuja. Amma zan ba da misali da Amurka inda nake zaune a halin yanzu idan za a yi wata zanga-zanga a wani a dawo hankalin al'umma akan wani abin da ya shafi ƙasa akwai dandalin da kamar yadda yake na Abuja akwai dandalin da ake kiran shi National Mall da kowa zai taru an san dai ana son a yi wani abin da zai jawo hankalin ƙasa nan ne ake taruwa a gudanar da zanga-zangar lumana wanda kuma hakkin gwamnati ne ta tanada jami'an tsaro da za su kare masu zanga-zanga su kuma kare al'umma kamar yadda shi IG ya faɗa. Me yasa ba a yin haka a Najeriya?
To wannan ko shakka babu mai kallo a nesa zai faɗi irin waɗannan maganganun. Amma gwamnati a duk inda take doka ta ƙasa ba ta ce a hana zanga-zanga ba. Abinda aka ce a hana mummunar zanga-zanga ta tashi hankali ita aka ce a hana. Amma peaceful demonstration gwamnati ba ta hana a yi zanga-zanga peacefully ba. Amma yadda muke tamu ba irin yadda ake yin ta a Amerika bane kamar da yake ba da bayani. A nan inda mutum ya ga dama mai son yin zanga-zanga shi na bi shi zanga-zanga ta yi. Kana ɗan zanga-zanga shi na ya hito maka ta gabas, shi na ya hito maka ta kudu, shi na ya hito maka ta arewa baka da kwanan ceto. Amma irin Amerika da yake magana masu zanga-zanga a wuraren da aka yi designated inda za su je su tsaya su yi zanga-zanga su. Ba kamar yadda muke yi a nan ba shi ke sa ana ce a 'yan sanda a haɗa ma 'yan sanda idan za a yi peaceful zanga-zanga domin su taimaka su ba mutane masu zanga-zanga kariya. Domin lokacin da kake zanga-zangar nan akwai wani wanda bai aminta da abin da kake yi ba. So kana buƙatar kariyar ɗan sanda saboda haka wajibi na ka nemi kariya ga ɗan sanda domin shi kare ka lokacin da kake wannan. Kada a so a ce to kila gwamnati ce ta turo wasu kamar da yake faɗa kori 'yan sanda su kori masu zanga-zanga. Gwamnatin Muhammadu Buhari tana goyon bayan zanga-zanga wadda ta limana ce kuma wadda kuma tana bisa ƙa'ida. Amma muna fatan mutane za su fahimci muhimmancin hulɗa da 'yan sanda kafin su fito su yi zanga-zangar kuma za su fahimci muhimmancin zaɓen wuri guda na musamman inda za a faɗi ra'ayi inda za a faɗi koke wanda gwamnati kuma za ta ji. Ba a hito ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ba. A ba da dama mutane su san in an ga taro a wuri kaza to masu zanga-zanga ne kuma ga 'yan sanda nan tare da su su faɗi ra'ayinsu kuma gwamnati ta saurara a samu wani shugabannin gwamnati su zo su yi musu bayani kuma ko kuma su zo su ce aƙalla dai mun saurare ku kuma za mu kai kokenku inda ya kamata a kai. Yadda ake zanga-zanga a ƙasar nan gaskiya akwai gyara kuma akwai buƙatar kowa da kowa ne ke da hannu gwamnan lamarin a ɗauki mataki a dinga yin shi da ya kamata. Rashin yin shi haka nan shi ke sa wasu masu shigo su sa baki su ɗauke salon zanga-zangar wanda yake suna da manufa ta ƙwarai. Amma sai mai wata manufa mara kyau shi shigo shi karɓe wannan zanga-zangar shi ta zuwa harshen shaguna shi ta zuwa ƙona wuraren 'yan sanda. Masu zanga-zangar nan sun zo ne suna magana kyautata 'yan sanda sai ga shi an ƙare da ƙone gidajen 'yan sanda fiye da 100. To kaga sai ka rasa me wannan zanga-zanga take nufi. Inda yanzu an ba da dama ana yin ta wuri guda za a kira mutane su zo a saurari masu zanga-zangar. Ai da ba za a kai ga wannan ba. Inda aka yi ta Amerika ai kowa ya kasashen ko ina su ma sun ɗauki wuta. Har ta kai shugaban ƙasa sai da yato ya ce ba za su bari a ci mutuncin masu kare mutuncinsu ba. Ina jin Trump ya faɗi haka. To saboda haka kaga in ta kai wani wuri dole shugaba shi kare mutuncin masu kare ƴan ƙasa.
To har yanzu akwai tambayoyi guda biyu da aka yi da baka amsa su ba. Na farko shine shawara ce dai ta fitar da irin waɗannan da suka yi abun ƙwarai domin su ya zama abun koyi ga waɗansu wanda ka ambaci ya bayyana muku aikin su na ƴan sanda da kuka fito da dare. Na biyu kuma shine kamar yadda aje ya tambaya suna da sunayen da kuma hotunan waɗansu da ake kyautar zaton su ne suka tunzura waɗanda suka tada hankali a cikin zanga-zangar lumana nan da aka faɗa. Ya tambaya cewon kuna da sha'awar a baku waɗannan domin ku gudanar da bincike har a tuhume su.
Ai mu ba san da waɗanda suke magana ba. Ba mu san da su ba gaskiya. Kuma ba mu da buƙatar wani wanda zai tsoro ta wani. Muna da ƴan sanda wanda za su kwantar da hankalin masu tarzoma. Ba za mu so mai amfani da wasu ba daga wani wuri ba, wata ƙungiya ba. Amma dai muna fatan ƙungiyoyi na ƙasar nan za su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar nan. Kuma matasa suna da rawar da suka iya takawa wajen ba da wannan gudunmuwar. Ina ganin tambayar guda da ke ta ai wannan magana ai inda ban yabawa ba zan kawo wannan maganar ba. Shi wanda nake magana akai ne bai san ni ko wane ne ba. Kila yanzu in ya ji ne zai gane cewa lalle shine nake nufi. Kuma mun saurari wannan shawarar a gaba ina fatan zan ci gaba da samun irin su kuma za mu samu matakan da za mu dauka kila a kyautata musu insha Allah.
Yawa assalamu alaikum. Sunana Umar Muhammad Gombe, ni ma dan jarida ne. Haske nake so in kara akan ta Mr. Mark yayi wata magana saboda duka muhimmancin zama lafiya da ake ta magana ba abin da ƴan ƙasa ke alfahari da shi sama da ƴan sanda. ƴan sanda gatan al'umma ne ko suna so ko ba su so. Idan ka zauna a nan ka ambaci laifin ɗan sanda goma to da za a baka awa goma ɗin ba za ka faɗi alkhairinsu ba kuma. To ina aka samu matsala? Wato rashin fahimta ne tsakanin ɗan sanda da wanda ake karewa domin shi ɗan ƙasa cewa aka yi je ka yi bacci ni bari in tsare ka. To wanda ya ma haka ya ce je kwanta ka yi barcinka ni zan tsare ka. To muhimmin mutum ne a wajensa ko ya yarda ko bai yarda ba. To ya za a yi ya gane haka? So wayar da kai da Maryam take magana ina ga ya kamata da ƴan sandan da al'umar ya kamata a wayar musu da kai. Maganan da Mr. Mark ya yi ɗazu, ɗan sanda yana buƙatan rahoto daga wajen al'umma. To me yasa yake da barazanan kai rahoton cewa abu kaza yana faruwa? Dole ƴan sanda su cire wa mutane wannan shakkun a ransu. Idan na kai information a ɓoye ni a yi amfani da abin da so ina so in ƙara jaddadawa wannan muhimmin batu ne da ya kamata a ɗauka. Idan hukumar ƴan sanda ta ɗauki wannan matsala da muhimmanci to ina jin al'umma suka fahimci muhimmancin ɗan sanda. Abokin kowa ne ɗazumi mai girma minista ya faɗa. To a yi maintaining wannan ina jin zai kawo duk ƙarshen matsalolin da ake. Amma in ba a fahimci haka ba to za a ci gaba da fuskantar matsala. Assalamu alaikum.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mama Balaraba ƴar gwagwarmaya, ni shugaba ce ta mata ta ƙungiyar Hausa Fulani FCT. Wato ina nufin wani ɓangare kenan a Abuja. Mai girma minista na yi matuƙar farin ciki da muka samu damar zama da kai da kuma kwamishinan police na FCT da kuma sauran bayan Allah da suka zo nan domin a tattauna domin a samu maslaha da kuma a fahimci juna akan wannan aiki na police. A lokacin da wannan bayan Allah ya karbi mic yana magana sai da na danyi kuka. Mai girma kwamishinan police na FCT na taba samuwa da wani tashin hankali shekara 14 da suka wuce. An kashe mun siriki an bar ni da ɗa jika shekararsa 14 yanzu ni ke renansa. Har yanzu babu wani bayani, babu wani magana. Mu dai mun ji an ce shi ya zo wucewa aka kama shi aka kai shi police station sai aka kira akan cewa ƙarfe 8 na safiyar washe gari ana nema a ji a kai wani abu domin ya fito. Ƙarshenta har yanzu ba mu ga gawansa ba. Ina rike da ɗan. A yanzu maganar da nake ga maka na ji daɗi akan maganar da kai na cewa za a ɗebi waɗansu mutane daga community su ma su zama masu tallafa muku. To ni ina ɗaya daga ciki sai dai maganar form ɗin ban san yaya bane. Shin siyarwa ake da kuɗi? A'a, idan mun zo mun ce mun nuna sha'awa za a ba mu form ɗin ne da komai da komai sannan a ba mu atisaye. Ina da wannan tambaya. Mai girma kwamishina, abin da nake so in gaya maka anan shi ne akwai matsaloli da dama. Tabbas mun san cewa police ba za su iya aikin nan su kaɗai ba, dole sai da civilian mutane waɗanda suke nagartattu. To anan ina roƙonka a matsayinka na mai girma wanda kai ka san ilimin da kai, maganan da ake cewa a ɗebi ma'aikata Suna nan ƴaƴanmu da jikokinmu wasu sun dade suna feeling form akan a dauke su a police wanda su sun yi alƙawari za su yi babu soja yanzu ya kai gargaran in ba dan wani da wance ba ba a dauka wannan kowa ya sani a fada da babban murya duk wani aikaci wanda yake sa uniform yanzu ƙarya ne a ce ana ɗiban ƴaƴan talakawa ƴaƴan masu shi ne ko ƴan siyasa alhalin kuma shi siyasar nan ce akai demokradiya kowa ya faɗi ƴancin sa sannan ku kuma ku ne masu kare mu sai ya kasance kun muna son ku amma yanzu da an ce maka yaro kankani yayi laifi ana kai shi sai a ce a hurga shi sel idan ka je kace zaka je kai beli sai an tambayi wani ma kuɗi wanda kai mai wa baka da shi amma inda babban mutum zai yi ko ƙarya ko ya sa ayi abun wallahi ranka ya dade in baka sani baka sani to da wuya ya minti 5 bai dawo gidan shi ba ni a community nake kuma ni bana ma san cikin birnin saboda har gobe ina kishin rayuwar ƴaƴayenmu da jikokinmu da suke tasowa kenan anan dole ne akwai shawarwari da ya kamata a ringa nema a irin mutalakawa da muke zauna a bayan gari muke ganin abin da yake faruwa a yanzu a community na da nake gaya maka a yanzu aka ba mu da ko bohol na gwamnati saboda an dauki wajen nan waje ne na ƴan iska ƴan zauna gari banza alhalin duk wani abin da zaka ci mutukan kana hagoje sai ka dangana da agwamu ka samu shi da sauki ka zo cikin binnin kuma ka rayu nagode
to jama'a assalamu alaikum zan fara da tambayar da yayi ko kuma jaddadawa da ita tambayar da aka yi ta bukatar da ke akwai ta a tabbatar da an samu kyautata fahimta da abin nan zamantakewa tsakanin ƴan sanda da wanda suke wa aiki wannan ko shakka babu magana ce mai muhimmanci wanda kuma tana kan layin abubuwan da muke yi duk inda na samu damar magana nikan yi kira ga su ƴan sandan da kuma mutane a hada kai a aiki tare domin aikin bai yiwuwa sai akwai wannan fahimtar su da ƴan sanda jama'a suke wa aiki idan ba su samu fahimta da goyon bayan jama'a ba aikin ba zai yiwu ba su kuma jama'a ƴan sanda ne ke musu aiki idan ba su rika ƴan sanda hannu biyu da zuciya guda ba ba za a samu haɗin kan da aikin zai gudana ba saboda haka a duk wani kafa da muka samu dama muna yin wannan fadakarwar kuma wannan fadakarwar muna kokari mu sa ta cikin bitar da muke wa ƴan sanda don su san ayyukan da ya kamata su yi idan sun fito waje wajen ayyukan su kuma akwai kafafen kiraye-kiraye wanda muke yi kamar da commissioner ƴan sanda na FCTA bayani mutanen mu suna shiga kafafe ana waɗannan bayanan abinda muke fata dai jama'a su fahimci waɗannan buƙatocin kuma su ba da goyon bayan da ya kamata domin da su ƴan sandan da jama'a a haɗa kai a samu ci gaba domin mu samu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu maganar da Hajiya ta yi ina yaba ma ƙoƙarinta na ganin cewa ta kula da jin daɗi na jama'a wanda suke cikin wasu halaye wanda ta yi magana a kai ko shakka babu kowane ɗan ƙasa na gari irin wannan matakin ya kamata ya ɗauka amma dai yana da kyau a sani cewa su ƴan sanda suna aiki ne bisa wasu ƙa'idodi bisa wasu dokoki duk da yake ana cewa dai abokan jama'a ne to akwai limit ne na abokantakar idan ka cancanci ɗan sanda shi kama ka shiga ka caji ofis zai yi domin ka take haƙƙin wani ne ba na ɗan sandan ba sannan wanda ka take haƙƙin na shi yana da haƙƙin a samu mishi haƙƙin shi gare ka so wannan shi ke ƙara nauyi ga ayyukan ƴan sanda wasu lokuta har ana ganin cewa a'a ba gaskiya suka sani ba shi ma wanda an kawo lahi abinda zai ce kenan ai ɗan sanda bai kwato mishi haƙƙin shi ba ko kuma ai ɗan sanda ya zarce wurin kwato ma wani haƙƙinsa so aiki ne mai wuyar gaske duk aikin shari'a ko ba da haƙƙi to sai an daure sai an sa fahimta muna fata ko mutane da ake wannan aikin za su fahimci nauyin aikin na ƴan sanda domin a bada goyon baya na ganin cewa an yi aikin don shi bara gurbin ɗan sandan don wani lokaci ɗan wake ɗaya yakan ɓata miya so idan aka ba ɗan waken nan guda kafa sai ya shigo ya ɓata miyar amma in ga fahimta sai kowa shi bada gudunmuwa a kare a hana wannan ƙwaron waken ɗaya ta zo ta ɓata tsari so muna fatan mutane za su ci gaba da bada nasu gudunmuwa domin a samu a ga cewa irin ayyukan da ƴan sanda suke yi sun kyautata kuma jama'a suna jin daɗin su.
Da waɗannan bayanai na ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Mai Gari Dingyaɗi za mu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe sai mu dora a madadin kowa da kowa da ke wannan zaure da ita kanta jagorar shirin Grace Alheri Abdu sai kuma ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe mu huta lafiya.
Tu agai da Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki. Binni ne da ya kunshi mutane daban-daban, masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan yaji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai cikin birnin, amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja. Kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali, ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi. Malam, ko menene sunanka?
Sunana Isiyaku.
To Malam Isiyaku, naga kana saida rake, kamar daga wacce jiha kake?
Ina jiha Jigawa.
O kai dan jiha Jigawa ne? A ina a jiha Jigawa,
kafin Hausa da kan mu.
O kai dan kafin Hausa ne lokal gaman. To me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake?
Wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci, na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake.
To kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ku? Allah, na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake.
Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati, shin kai kayi karatun boko kuwa?
Shin nayi karatun boko.
O kayi?
Nayi karatun boko.
Okay, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka?
Kai, ban dau mataki da yawa da dama ba, kadan na dan taba ne sai na bar shi sai na koma na Arabi.
Kaman kayi primary ne ko secondary?
Nayi secondary.
To yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa?
Jarin rake na ya kai kamar kimanin 6,000
naira. 6,000? To kamar a rana kana kamar cinikin nawa?
A rana kamar cinikin 7,000 ko 8,000.
A wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja? Ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama.
Ina cikin Bilat Asokoro.
Okay, a nan kake zama?
Eh.
To kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa?
Nawa kake biyan kudin haya a wata? Ina biyan kimanin haya kamar naira 5,000 a wata guda.
Baka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta, baka ganin da ta fiye maka, ko kana ganin anan zaka fi samun alheri?
Ina tunanin anan kamar zan fi samun alheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.